الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاة شمي تارن البركة مسلاة شم الإمام البخاري لكي ندي جزاكي وانا يمتشي نذا ربا يو أشرند دايا قوتن ذو القعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمو إير لليه دا أربعين كما شيئي كي دي دي دا أشرند هدو قوتن بقوي miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darasin mu na 121 a cikin wannan littafi na Al-Wabil. Kuma za mu tashi ne akan fasli na 24 inda yace al-faslu ar-rabi'u wal-20 fi adh-dhikri alladhi yurqa bihi min al-lasa'ati wal-ladghati wa ghayrihima. Fasli na 24 dangane da zikirin da ake ruqya da shi saboda sara ko harbi sara na miciji ko makamancin su. في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. يا تبت تشكين سيد البخاري لك عبد الله بن عباس الله قال ما سير داشي لما يفنسى يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تي يعوذ الحسن والحسين ينا نيما والحسن والحسين صلي رضي الله عنهما ويقول ينا تشوى إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق بابنك واتو النبي إبراهيم يا كسن تينا نيما وإسماعيل دا إسحاق صلي دوانا الدؤر أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إنا نيما مكتري دا كلمو من الله تككو دا دكا ونشيدان دا كما دكا ونقارومي دفي ومن كل عين لامة دا كما قوانا ميكمبن بكا. وفي الصحيحين أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب. يا تبت أشكين صحيح البخاري دا مسلم حديثا أبو سعيد الخدري الله يكارى مسير الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونمتلق سهبا النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا يايم وني da kunama ta harba ruqya bi fatihatil kitabi da fatiha wa ja'ala yatfulu alayhi yazantu yana tufa masa wa yaqra'u yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin fa ka'anna ma nashita min iqal yatashi kai kace an cire shi daga dabaibai wato an kunce shi daga dabaibai fantalaqa yamshi wa ma bihi qalaba yatashi ya kama tafiya ba tare da wata cuta tare da shi ba. Al-hadith har zuwa ƙarshen hadisin. Wato wannan babi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo shi domin bayani akan abinda ya kamata a yi ruqya da shi a shari'ance. Akwai ar-ruqya ash-shar'iyya, akwai ar-ruqya ghayru ash-shar'iyya. Yana magana akan ruqya ash-shar'iyya, wato abinda za a yi ruqya da shi wacce take shari'a ta halatta ta yarda da ita. Ruqya shine karanta abinda za a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da shi, wato karanta ta'wiza, qira'atu ta'wizati yusta'azu biha, على مرض او على جرح او نحوهما akaranta wani abu na neman tsari wanda za a nemi Ubangiji subhanahu wataala ya bada kariya ta hanyar wannan abin da aka karanta. Haka shari'a ta yadda da ruqya. Alqur'ani ya yi ishara zuwa ga ruqya inda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa qila aka ce man raq wane ne mai tofi wane ne mai tawaida wane ne mai ruqya ko ina mai ruqya wato yayin da mutuwa ta zo rai ya zo fita a lokacin masoya suna kusa da mamaci ana ganin shi gashi ransa ya zo karankarama to a lokacin za a rika ina likita a kirawo mai addu'a a kirawo kaza shine Allah yake bare labarin irin yadda mutane suke kidimewa a lokacin to aka ambaci batun ruqya a lokacin wannan marraq yana daga cikin tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Abd ibn Humayd ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace marraq ay yuqalu man yarqi man raqin fayarqi yace ina mai tofi yayi mata sufi ina mai tofi yayi masa tofi wasu sun fassara shi da al-atibba duk dai abu daya ne to kaga ishara zuwa ga ruqya ta zo ruqya ana yin ta wato da maganar Allah musamman ayoyin Allah subhanahu wataala na al-Qur'ani ubangiji subhanahu wataala yana cewa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara wa nunazzilu min al-Qur'an kuma muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ne ga mu'mini kuma baya karawa kafin zalimai komai sai hasara da tabewa saboda haka alqur'ani a cikin sa akwai waraka akwai shifa wal huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa kace alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka ce saboda alqur'ani ya tattaru waraka ta cututtukan da suke shafar zuciya wato cutar kafirci cutar shirka cutar munafirci cutar hasada cutar duk wata cuta da take shafar zuciya ta irin wannan kama haka nan kuma ya kunshi waraka daga cututtukan da suka shafi gangar jiki wato al-amradu al-hissiyya ko al-amradu al-ma'nawiyya al-amradu al-hissiyya shine cututtukan da suka shafi gangar jiki wanda ake zuwa asibiti a karbo magani gurin likita to al-Qur'ani yakan warkar da irin waɗannan cututtuka kamar yadda yakan warkar da cututtukan da suka shafi zuciya wanda wannan shine mafi girman abinda al-Qur'ani yake mafi girman aikin da al-Qur'ani yake ya warkar da cutar da take cikin zuciya ta kafirci cutar kin Allah da manzansa cutar munafici cutar ƙaryata gaskiya cutar hasada wanda sune manyan cututtukan da alqur'ani yakan warkar to banda wannan kuma yakan warkar da cututtuka wanda suka shafi gangar jiki har ila yau saboda haka duka yana yi shi ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da ash-shifa mutlaqan bai ce ga irin abin da yake warkarwa banda kaza ba saboda haka dukkan wani abu wanda ka sani rashin lafiya ce to alqur'ani yakan iya zama sanadiyar warakar sa babu wata cutar da alqur'ani ba zai iya zama sanadiyar warakar sa sai in Allah bai ga dama ba amma in Allah ya ga dama to kowace irin cuta ce alqur'ani yana zama warakar ta don haka ubangiji ya sifanta shi shifa ne bai kuma kayyade wannan cutar da cewa sai cuta iri kaza ba banda kaza cewa shifa'un waraka ce saboda haka ana yin ruqya da maganar Allah ana yin ruqya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya koyar da al'ummarsa ko wanda ya aiwatar a karan kansa ko ya yi ma wasu daga cikin sahabbansa ko ya koya ma wasu daga cikin sahabbansa duk waɗannan ana yin ruqya da su a karanta su da neman ubangiji subhanahu wataala ya bada kariya ko ya bada tsari ko ya bada waraka haka nan ana yin ruqya da sunayen Allah ambaci sunayen Allah a roƙe shi da su lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha saboda ubangiji yayi umarni a roke shi da sunayensa haka nan da sifofinsa sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka duk wannan ya halatta ayi ruqya da su mana a roki Allah subhanahu wataala ya bada waraka haka nan akan iya ruqya da kowace irin magana wacce bata shaba wa shari'a ba wato da a ce mutum zai shirye wata addu'ar sa da yaransa ko da larabci ko da yaransa ma ko da ba wai sai larabci ba ita ruqya ba wacce akai sai da larabci ake yin ta ba ko da yaranka saboda ka faɗi wasu maganganu masu kyau to wannan ma ya halatta to wanda bata halatta ba shine mutum yayi ruqya da maganganun da suke kunsa da shirka wanda suke kunshe da kiran wani Allah ko neman taimako gurin wani Allah kirawo sunan wani mala'ika ko sunan wani annabi ko sunan wani waliyi ko sunan wasu aljannu to duk wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i yana cewa i'ridu alayya ruqaqan fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fihi shirk fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fiha shirk kununa mun abinda kuke ruqya da shi babu laifi ku yi ruqya matukar ba shirka a ciki wannan ya nuna kenan dukkan wata magana wacce take mai kyau tun zai iya yin ruqya da ita matukar dai ba shirka ba bata kunshi shirka ba bata kunshi kiran wani Allah ba bata kunshi dogaro da neman taimako da agaji gurin wani ba Allah ba saboda haka waɗannan sune abubuwan da aka yadda ayi ruqya da su amma abinda ya shafi ruqya irin ta jahiliya ko a riga kiran wasu aljanu ko sunayen wasu waliyai ko wasu annabawa ko a riga fadar wasu maganganu masu kama da zaurance da mutum ma bai san me ake fada ba to wannan haramun ne bai halatta mutum yayi ta ba saboda haka idan muka nutsu zamu fahimci cewa ruqya halal ce ba wani da ya taba cewa haramun ce babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya taba cewa ruqya haramun ce inda malamai suka tattauna shine game da wanne ne yafi mutum yayi masa ruqya ko ka ayi masa wanne ne yafi wasu suka ce da yin da barin duk ɗaya ne ko ayi maka ko ka ayi maka duk ɗaya ne babu wanda yafi wani falala wasu suka ce a wannan shine maganar Ahnaf da Malikiya da tasawu tarafai wasu kuma suka ce a yin ya fi rashin yin wato mutum yayi ya fi kada yayi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbansa akan su yakan ce da su je wane ya maka ruqya ko wane ya masa ruqya yana cewa man istata an yanfa akahu falyaf'al wanda duk zai iya yi wa dan uwansa ruqya ya amfana da shi to yayi saboda ka wanda ya nuna yin yana da kyau kuma yafi wasu suka ce a barin yafi wato barin yin yafi yin suka ce saboda hadisan da suke nuna cewa waɗanda suke da cikakken tawakkali masu cikakken tawakkali sukan shiga aljanna ba tare da hisabi ba hadisin 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab mutane 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wato ba tare da an bincike su ba sahabbai suka yi ta tunanin su wane ne wasu su ce su ne waɗanda suka mutu a wajen jihadi wasu suka ce su ne waɗanda suka basu yi rayuwa a jahiliya ba an haife su a cikin musulunci ba san wani abu jahiliya ba kowa dai yana fadar abin da yake zaton haka ne shine da annabi ya fito yake gaya musu cewa su ne allazina la yarquna wala la yaktuna wala yarquna wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda la yarqun wa afwan la yastarqun bala yarqun bala yastarqun waɗanda ba sa neman ai musu ruqya wala yaktawun ba sa lalas wato ba sa sakiya wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suke dogara har Rukasha ibn Muhsan ya tashi ya ce ya Rasulullah a roki Allah in zama ina daga cikin su annabi ya ce anta minhum kana cikin su wani ma ya mike annabi ya ce sabaqaka biha Rukasha Rukasha ya riga ka sai ka kura saboda haka wasu suke ganin rashin yin yafi ayi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa kansa ruqya, yana yi wa kansa ruqya, yana karanta qul huwallahu da qul a'udhu rabbil falaq da qul a'udhu rabbin nas, yana shafe jikin sa, kuma yayi ma wasu wanda wannan yake firinjaye da cewa yin shine yafi akan rashin yin. Abinda hadisin yake magana akan sa shine la yastarqun, wadanda ba sa neman a yi musu, annabi ya taba cewa a yi masa ba, amma wannan ba shi yake nuna in wani ya zo zai yi maka baka ce baka so. So Aisha radiyallahu ta'ala anha shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa kansa, yakan karanta mu'awwidatai ya shafe jikinsa lokacin da ya rashin lafiya ya kasa ba zai iya ba, ita take ta tofa a hannunsa ta kama hannunsa ta shafe masa jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce dan me take yin haka ba. So haka wannan baya daga cikin abin da yake hana mutum ya fita daga waɗancan 70,000 din in har yana cikin su. So saboda haka zai iya yi masa, kuma zai iya wa kansa abinda ba a so ya ce a zo a yi masa, don a zo a yi masa kaga kamar shi ya nema daga bangaren sa, to wannan neman daga bangaren sa shine yake rage masa wannan matsayi. Saboda haka za a iya yin ruqya da maganar Allah subhanahu wataala, sannan kuma ya kasance da harshen da ake fahimta, ko dai da harshen Larabci, ko kuma da harshen da mutum da ake yi wa ruqyar yake fahimta. Saboda haka zaka yi ruqya da Hausa, ba wai sai dole sai ka yi da Larabci ba. Saboda haka idan ba zaka iya yi da ba zaka iya Larabci ba, to ka zabi kalmomi masu kyau masu dadi da zaka yi ba Allah da su, ka roke shi da su. Wannan shi tace ruqyar da mun, ai ba wani abu ne, addu'a ce ita ruqyar. Ana yin ta ga mara lafiya domin samun waraka, ko kuma domin neman tsari daga wani abu mai cutarwa. Wannan shine abin da ake cewa ruqya. Wasu sun dauka ruqyar wani abu ne mai zurfi na cancan nesa, wani har ta kai ake ganin in ba an je gurin masu shago ba, an sai kati, to ruqyar ba za ta samu ba. Ba haka bane. Saboda ruqyar ba ta kai duk abin bai kai haka ba. Sannan daga cikin sharuɗin halaccinta, kada shi mai ruqyar ya dauka cewa ko dan shi yake yi ko dan wani yake yi shine abin zai samu tasiri, ba daga Allah ba. Wasu suna cewa kakka dauka zatin ruqya din, wato kalmomin su karan kansu ne suke tasiri. Allah subhanahu wataala shi da yake gana ma ya karbi addu'ar bukata ta biya, amma ba ita karan kanta kalmar bace take da tasiri ta yi maka ko ta ki maka. Don haka wannan wajibi ne shi mai ruqya da shi wanda yake ake wa ruqya, dole ne ya yarda da wannan, kada ya dauka cewa kalmomin da aka yi amfani da su kadai ne za su yi tasiri ba tare da yardar Allah subhanahu wataala ba. Yana daga cikin sharuɗin da shi kansa mai ruqyar ya kamata a ce an yi la'akari da shi, ya zama min ahlil khair was salah, ya zama mutumin kirki, mutum na kwarai wanda yake da istiqama, domin addu'a bina ruqya addu'a ce, addu'a kuma an fi hangen a karbe ta daga wanda ya kasance mutum mai kyakkyawar alaka da ubangijinsa. An fi zaton a samu karbar addu'a daga mutumin da ake yi ma kallon mutum ne mai tsantseni, mai tsoron Allah subhanahu wataala, mai kyakkyawar alaka da ubangijinsa, ba wanda yake fe tsantse ba mai yawan saban Allah. Ashe kaga ba kowa ne ya cancanta aje a ce zo kai ruqya ba, sai wanda ake ganin salihi ne ake ganin cewa ya cancanci ya yi wannan ruqya din. Sannan shi kansa wanda za a yi wa ruqya din, ana son ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa, wato ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa, zama mutumin kirki, wannan yakan taimaka wajen addu'ar da za a yi ta samu mahallinta da ya dace. Amma idan ya kasance shi mutumin da ake roƙawa Allah din ya riga ya lalata alaƙarsa da ubangiji, kuma bai kokarin gyara alaƙarsa da ubangiji ba, to za a yi ta roƙa masa ubangiji ya karɓar addu'a dangane da shi. Saboda kyautata alaƙarsa shi karan kansa yana da tasiri wajen addu'ar da za a yi masa ta karɓo. shi yasa da Allah subhanahu wataala yace wa nazzil bil qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin shi wa rahmatun lil mu'minin sai ce wala yazidu zalimin illa khasara kage yace wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ga mu'minai ashe kage imani yana da tasiri kwarai da gaske kyakkyawar alaka da ubangiji tana da tasiri matuka wajen ubangiji subhanahu wataala ya saurari koken bawan sai an sa masa addu'arsa wannan ba yana nufin cewa idan mutum yana saban Allah kada a yi masa ruqya ba kada a fahimci cewa ai to in mutum mai saban Allah ne kada a yadda a yi masa ruqya haramun ne a yi masa ruqya ba haka yake ba wannan ake nufi ba mutum ko yana saban Allah zaka yi masa ai addu'a ce Allah na iya karba na iya amma ai ana magana ne akan wa wato lokacin da ake fuzatan abin zai karbu an gane ko ana magana ne akan yaushe ne ake sa ran abin ya samu karbuwa kuma waɗanne abubuwa ne sukan iya jawo cikas addu'a ta ki karbuwa kamar sauran addu'o'i ne mutumin kware yana yin addu'a a karba wani lokaci kuma a jinkirtar da karbar addu'arsa haka da mutumin banza yana yin addu'a a karba wani lokaci a ki karbar addu'arsa amma wa aka fi zaton addu'arsa za ta karbu shine mutumin kware an gane ko mun sha fada cewa kafiri ma in yi addu'a Allah kan karba ko wasu lokutan da kafirai za su shiga tsanani su roki Allah kuma Allah ya karba musu saboda haka babu laifi dan an yi ma wanda yake mai laifi amma ana ga a nuna masa in yana son abin nan ya samu wato biyan bukata to ya kyautata abubuwansa tsakaninsa da Allah in yana wasu laifuffuka ya daina in yana kaza ya daina in yana kaza ya daina wannan zai taimaka masa wajen addu'a sa ta samu karbuwa amma ba cewa za a yi ka a yi masa ba zamu zo mu karanta hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri zamu ga abin da yake kara tabbatar da haka saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake sharadi ga abin nan da ita wannan ruqya wa sannan mutum da yake yi da wanda ake yi wa duka zama suna da yaqini sun yi imani sun kuma sakankance sun tabbatar daga zuci cewa wannan abin da suke yana da amfani kuma ubangiji subhanahu wataala zai saurare su kada ya zama na gwadawa ce ka san wani lokaci sai a ga an magani kaza an yi magani kaza ba a ci nasara ba sai a ci to ko gwada ruqya za a yi masa ko a gwada yi masa ruqya to da zarar ka ce gwadawa to kaga ba magana da yadda to sai a ce to a gwada din to ka gwada shikira a gwaji zai kare sai ya tsaya a nan gwaji awo zai ba zai kare ba saboda ka shiga wato gaba gadi tare da kyakkyawan yaqini cewa ubangiji subhanahu wataala zai ji kokenka ko zai ansa maka annabi yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna Allah la yujibu min kulli qalbin ghafilin lahi ku roki Allah kuna masu sakankan cewa za a samu so ana buƙatar wannan imanin da wannan abin da saboda ka da yawa wani lokaci akan ga an yi ta addu'a ba ita roko ba ga tasirinsa ba wannan yana daga cikin sababi wannan cikin dalili saboda shi wanda ake yi wa ko shi wanda yake yi din kawai dai yana yi ne haka nan kawai ko shi dai wancan ya dauki abin sana'a ne ya karbi kuɗi kawai yayi wa mutane a biya shi in aka zo ba a biya kuɗi ba yake kaga wannan bai dauki abin da yake gada ba ce ko shi ko wancan kawai saboda ya gwada ne ya ga ko a samu nasara a nan bangaren saboda an gwada can ba a ga canji ba sai a ce to a gwada kuma batun ruqya to nan ma sai ubangiji ya kisa hannu a ciki to da shi ne dai mai karbawar to duk waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen ruqya ta samu karbuwa abinda muke fahimta daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da magabata wato ba su dauki ruqya wani abu da zai zama kamar sana'a ba mutum ya wato killace kansa ba ya da wani aiki sai ruqya shi sana'a sai ruqya ba a taba samun irin wannan ba a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama a ce wane sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama dan ruqya ne ban taba bana jin kun taba jin ana tarihin sahabbun annabi a ce wannan ai dan ruqya ne shi aikin sa ruqya ko a cikin tabi'ai almajiran sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana daga cikin ayyukan sa yin ruqya babu daga cikin aikin magabata irin wannan akan neme su wani lokaci a ce su yi yayin da aka kula cewa wani alaka sa da ubangiji mai kyau ce akan ce to aje wani yayi masa addu'a yayi masa ruqya wani lokaci ma sukan kisi dan kada su ji su fada cikin fitina akwai sanda aka je gun Sa'd ibn Abi Waqqas kowa ya san shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin almubashirin bil janna wani ya neme masa ruqya ya fatattake shi yace je kai wa kanka a ja'altani nabiyyan ni annabi ka mai da ni annabi ne kai tsaye ake zo a ce ya rasulullahi udu Allah lana saboda Allah subhanahu wataala ya alamince masa ya kore shi yace ka mai da ni annabi ne je kai wa kanka saboda za ta iya zama fitina yayin da zai yi zama yana yi kuma ana samun biyan bukata to wannan za ta iya zama fitina ga shi mai yin ruqyar ya rika fahimtar cewa ashe shi yana da wannan matsayi a gurin Allah wannan ya sa shi ya rika jiji da kansa cikin wajen mutane kaga wannan zai cutar da shi sannan kuma mu mutane su ma za su iya cutuwa gaba ɗaya za su iya maida imanin su da shi ne sai a ce kai ayin ba wani ka je maka ba duk aikin banza kake waye ya maka ruqyar nan wani ne ina ai ka samu wani kamar yan abin nan to kaga imanin su ya koma da wani to kaga ya zama fitina to yana daga cikin abin da yasa sukan guje ma wannan ma ba sa yi saboda ka ba a taba samun wani ya kebe kansa ba ya killace kansa cikin magabata ya zama shi aikin sa yin ruqya ba a taba samun wannan ba wani abu ne daga baya-baya shigo saboda aka lokacin da aka maida abin sana'a ya zama nan sana'a har ana bude shaguna ana yankakkati ana biyan kudi ana waye sai zama sana'a to kaga ya tashi daga babin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi babin ka amfana da dan uwanka ce manissafa an yanfa akahu falyafal da suka tambaye shi game da ruqya hadisin Jabir annabi ya ce wanda zai iya amfana da dan uwansa sai yayi wato wanda zai zo ba shi da lafiya yana buƙatar a yi masa addu'a to kai ka ɗauki shi ɗan uwanka ne kuma ka amfana da shi ba wai ka ɗauka customer bane za ka samu kuɗi da shi ta yadda in ya zo yau ya ba da kuɗi gobe in ba da kuɗi ba za ka saurare shi ba ba wai dan mutum ya yi ruqya an ba shi kuɗi yake haramun ba a'a ya maida abin sana'a akwai bambanci tsakanin kayi wa wani mutum alkhairi ko kayi masa wani da abu ka wani abu ya baka wannan wani abu ne babin sa daban wannan ba haramun bane kamar yadda zamu gani a hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma ya zamana an maida shi sana'a ana sanarwa ana fadar inda za a je da sanda za a je da lokacin da za a je da waɗanda za a samu wannan shine abinda muka ce ba shi da asali ba shi da tushe wani abu ne sabo wanda ba za ka taba samun gurbin sa ba a cikin littattafan musulunci wannan ko ba shi ke kore cewa akwai ruqya ko ba ko wato shi ke kore cewa babu ruqya ba wannan yana cewa fi dhikri alladhi yurqa bihi min al-las'a al-las'a wal-ladgha al-las'a wal-ladgha a gurin wasu daga cikin malaman lugha da abu da yake nufa ni ke ni yana nufin sarar wani abu wanda yake da dafi ko yake da kari in ya sare ka ya sare mutum ana iya ce masa las'a ana iya ce mata ladgha ana iya ce laz'a bizalu sun ce duk ma'anar su daya wasu kuma sun bambance tsakanin las'a da ladgha suka ce las'a sune waɗanda suke harbi daga baya wato masu kari wanda suke yi bil mu'akhira kamar kunama kamar kudan zuma da irin zanzaro da sauransu waɗannan su ne ake cewa las'a al-ladgha kuma wanda suke da baki kamar bincici to wasu daga cikin malaman lugha sun bambance tsakanin wannan da wannan to ruqya ana yin ta ga dukkan wani abin da yake cuta ce wato wani cuta da za ta samu jiki ba wai sai waɗannan abun ba shi yasa ya ce wa ghairihima don haka zamu ga a cikin hadisan da ya kawo ba su takaita akan abin da ya shafi saran miciji ko harbin kunama ba za ka ga cewa hatta cututtuka hatta kurji ko rauni da mutum zai ji duk ana iya masa abin nan ana iya masa ruqya yace fi sahih bukhari hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'awwidhu al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa al-hasan da husaini tsari wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu biha isma'ila wa ishaq yana cewa babankuma yana nema wa isma'ila da ishaq tsari da waɗannan kalmomin yana nufin annabi ibrahim alayhi salam ya kira wasu baban su wanda yake nuna cewa aljaddul a'la aka ke kira shi da uba saboda shi karan kansa yana yi wa ƴaƴansa isma'il da ishaq waɗannan addu'o'i shine u'izukuma bi kalimatillahi tamma ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku sune maganar Allah wacce ta kunshi shari'arsa sune kuma kalmominsa waɗanda suka kunshi kaddararsa kalimatullah akwai kalimatu shar'iyya da kuma kalimatu kauniyya al-kalimatu shar'iyya sune abubuwan da Allah ya saukar na ayoyi da suke magana akan shari'a suke magana akan hukunce-hukunce suke magana akan halal da haram suke magana akan umarni da hani waɗannan sune al-kalimatu shar'iyya al-kalimatul qadariyya kuma sune abinda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta wa bayinsa wanda ya riga ya hukunta cewa zai faru gabawansa masu kyau kuma da sake waɗannan sune ake kira al-kalimatul qadariyya to al-kalimatut tamma duk sun kunshi waɗannan duka biyu to tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati sidqan min babil akhbar labarurrukan da Allah duk yake bayarwa gaskiya ne babu wani abin da Allah ya faɗa ba haka yake ba al-haqqu thabit ne al-haqqu thabit sannan kuma adalci ne duk hukunce-hukuncen da Allah ya faɗa kuma adalci ne babu wani abin da yake zalunci a cikin su to yana neman wato Allah ya tsare su da kalmominsa kalmomin Allah su maganar Allah sifarsa ce saboda haka sifar ubangiji ta ce ubangiji din ne kansa babu bambanci tsakanin sifar ubangiji ta zatin ubangiji domin zatin sa ne ya sifantu da sifofinsa saboda haka sifofinsa yadda zatin sa take kadimiya haka nan sifarsa take kadimiya saboda haka maganar Allah sifar Allah ce shi yasa za a nemi tsari da maganar Allah saboda ita ma maganar Allah din Allah ne an fahimta ko ka ce an nemi tsarin Allah da wani abin da ba Allah ba kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa alqur'ani ba abin da mahluki ne ba sifar Allah ba alqur'ani maganar Allah ce wa in ahadu min al-mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah menene yasma'a kalam Allah shine yaji alqur'ani ashe kaga alqur'ani kalamullahi ne maganar Allah kuma sifar sa ce sifar Allah kuma ba mahlukiya bace ba halittacciya bace ita ma qadimiya ce tare da kidamun zati yadda zatin sa yake dawwamamme haka sifar sa take madawwamiya saboda haka ashe tunda har aka nemi tsari da kalmominsa ya nuna kiran ba mahluki ba don baya halatta mutun ya nemi tsari da wani mahluki ba Allah tunda har annabi ya nemi tsari bi kalimatillahi ya nuna cewa maganar Allah ba makhluka bace an gane ko Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi hujja da wannan hadisin akan tabbatar da cewa alqur'ani ghairu makhluk ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku sune waɗanda suke al-kamila cikakku waɗanda babu tawaya a cikin su babu aibi a cikin su ko al-kalimatullahi tamma ay al-adila waɗanda suke cike da adalci wanda babu zalunci a cikinsu ko alkalimatullahi tamma ay alqadiya waɗanda suke masu zartuwa babu wani abin da Allah yake cewa zai faru kuma yake faruwa ko ya umarnin faruwa sai yake faruwa saboda duk kalmar tamma yana daga cikin tafsiran da malamai suka bata min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytani shaytan anan ya kunshi shayatinul insi wal jin dukkan wani shaytan sawa'un shaytanin mutum ne ko shaytani ne na aljan duk sun shiga cikin kalmar shaytan domin kalmar shaytan tana nufin dukkan wani wanda yayi nisa da yayi nesa da gaskiya wanda ya nisanci gaskiya baya tare da gaskiya wani shi ake cewa shaytan da kalmar shaytuna ne ai ba'uda saboda shaytan alba'idu anil haqq wanda yayi nesa da gaskiya kuma yayi nesa da rahamar Allah yayi nesa da alkhairi saboda haka yana neman tsari daga dukkan wani wanda yake ya nisanci gaskiya yayi nesa da alkhairi a sharri ne kawai tattare da shi mutum ko aljan saboda kalmar shaytan anan ta kunshi kowane halitta wanda yake dauke da sharri tare da shi wahamma shine dukkan wani kwaro wanda yake mai cutarwa kamar mucizai kamar mukunamu kamar cinnaku duk wani abin da zai cuce ka sauro ba za ka ce shi alhawam suna tafiya a bayan kasa ne hasharatul ard sauro tashi yake saboda ka hamma ana yana nufin duk wani abu mai cizo mai kwaro da yake tafiya a bayan kasa yana hasara ko yana cizo ko yana abin duk ya shiga ciki saboda ka nan yana neman tsarin Allah daga wannan wa min kulli aynin lamma da kuma dukkan wani mai kambun baka shine mutum cikin mutane akwai wadanda Allah subhanahu wataala yakan halicce su da wata irin halitta da idan idan su yaga wani abu mai kyau kuma suka ga kyan abun ko suka furta wata magana ta yabo to in ba su sa Allah a ciki ba abin sai ta lalacewa abun a ida yake mu a adabin Bahaushe yake cewa baka saboda abin ana ga ai magana zai yi sai kuma matsalar ta faru shi yasa muka danganta abin da baka shi kai kaga kyansa kai to saboda abin ya fito daga bakinsa sai muka su kuma Laraba suna abin daga ido tunda ido ne ya fara gani duk surutun san bai gani ba ai ba zai ci komai ba kaga abu ba daga bakin sai da idan ya gani to na idan da ya gani shine har jawo bakin ma ya furta kuma abin daga idan yake fita wato sinadarin dafin daga idanun yake fita shi yasa koda a ce bai furta maganar ba amma a zuciyarsa ya halarto ta to tana iya tasiri an gane ba wai sai lalle yayi maganar ba to haka abin haka yake to wannan shine muke cewa kambun baka ba shine maita ba ita maita sihiri ne shi yasa zaka ga wani ba mayan bane ya zama mayan saboda yaje an bashi abinda ake yin wannan saddabaru da shi a cutar da wasu saka shi kuma kambun baka wani abu ne da Allah yake halittar wasu mutane da shi shi karan kansa ba lalle ya san cewa haka yake ba yana iya ya zama haka yake amma bai sani ba shi yasa ake so kowane ne ma idan ya ga wani abin da ya bashi sha'awa to ya yabi abin ya faɗa Allah ya sa Allah a cikin abin masha Allah tabarakallah ko ya faɗa da wasu tubarkallah ko tubarkallah ya ce sunan Allah din da ya fito amma ya ce wai kai to wannan baya dacewa kuma zai iya shi mai kambun baka sai cutar da kansa ma saboda ba wani abu ne wanda ba lalle da gayya yake yi ba saboda ka zai iya yi wa matarsa ya ga matarsa ta yi kwalliya ta yi birge shi kai kin yi kyau ka to kuma karshe daga nan sai wasu kuraje su ta fito a fuskanta abubuwa da su lalata a gari karshe ta gaya masa mai gida nufin wasu kuraje da suke kuma ba san shi ne ba shi ma bai san shi ne ba to haka nan ƴaƴanka haka nan hatta abin hawanka hatta motarka za ka yi mata kambun baka sani shi yasa ko meye ka sa Allah a ciki kaga ya baka sha'awa to ka faɗa sunan Allah. To wannan sunan Allah kariya ne daga wannan abin da zai iya faruwa na cutarwa. To shi da min kulli ainin lamma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ainu haqqun walau kana shay'un sabiqal qadri lakanat al-ain. La sabaqathu al-ain. Annabi ya ce kan bun baka gaskiya ne. Da akwai wani abin da zai rigayi kaddara ko ya rijayi kaddara ko da kan bun baka ne. Da akwai wani abin da zai rijayi kaddara to da kan bun baka ce nan zai iya rijayi. Saboda haka yace fa idza tusiltum faksilu ko faktasilu. Idan mutum yayi ma wani kan bun baka aka neme shi yayi wanka ya bada ruwan wankansa a zuba masa to ku yi. Kan mutum yace kai ya zaka bai da ni mai. Yanzu mutum ya fara ta fara haka makocinsa ya kwankwasa masa gida ya fito ce to da Allah jiya yaro na ya fito kai magana gashi yana ce yana ta zazzabi dan haka da Allah ga aje a yi wanka a bani ruwa to don haka ta faru sai kai ka gurin yan sanda sai kai ka police station a buga a jaridu ai ta fada wani makoci ya tomo makocinsa da maita ko ba haka bane shi yasa Annabi ce fa idza tusiltum faktasilu in aka nemi ku yi wanka ku bada ruwan to ku yi idan har ya kasance cikin sahabbai an samu wasu irin wannan akwai wanda ya kai sahabbai tsarki cikin mutane ba annaba to a cikin su akwai masu kamun maka kuma haka ta faru akan je a sa su yi alwala ko su yi wanka su bada ruwan a zubawa shi wanda abin ya faru akan sa kuma shikenan sai ga miki saboda kaga idan har sahabi ta faru da shi haka ta faru da shi kowa ne zai ce ba abin nan wannan ba yana nuna san da wani abu ya faru ka tobi dan uwanka da cewa yana da kambun baka a shi ma nan sai an yi taka tsantsan ka san mutane kuma wani kuma shi kenan da wani abu ya faru sai ce ka ina fa jiya mutumin da muka tsaya da shi shi ya jawo mun wannan kuma shi kenan a shiga tuhumar juna ba haka bane dole a yi taka tsantsan wajen wannan to anan za mu ga wannan ruqya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Husaini jikokinsa da yake nuna cewa yara suna daga cikin waɗanda suke buƙatar haka a riƙa yi musu kun ga wannan daidai yake da rigakafi ba wani abu ne ya same su ba da suke nema musu magani amma yana nema musu kariya ne wanda yake nuna halaccin neman rigakafi idan aka san akwai wani abu da zai iya faruwa na cuta babu laifi a yi rigakafinta baya kore tawakkali wasu sai su ce rigakafi ai yaran ba ka da tawakkali kenan a'a rigakafi baya kore tawakkali tunda a gurin wanda kake nema shi ne a gurin Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa jikokinsa wannan addu'a saboda kuma mutum zai yi wa ƴaƴansa zai yi wa matarsa zai yi wa abin hawansa mai kosai za ta yi wa daren kosanta dandarin kosanta duk kome zaka yi masa Allah subhanahu wataala ya bashi kariya daga waɗannan abubuwa. Da fa kai babu laifi addu'a zamu zo mu yi magana akan sa. Yana daga cikin adab na ita ruqyar adafa in mai ciwo ne a jikinsa adafa inda yake masa ciwo ko a rafa abin da amma shi ma akwai sharuɗa da inda ya kamata adafa da wanda bai kamata adafa ba. Wa fi sahihain an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam raqala ladighan bi fatihati al-kitab. Wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda ke na cikin Bukhari da Muslim hadisi ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su wajen 30 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su suje su kai wani samame wata sariya ce wani samame Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su suje ya shugabantar musu da Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri shi mai riwayar hadisi yana cikin su. To da suka fita sai suka shiga wata alƙarya da daddare sai suka nemi mutanen alƙaryar su ba su gurin kwana da abinci shine su karbi bakuncinsu suka ce su taimaka su ba su gurin kwana kuma su taimaka musu da abinci tunda su baki ne gashi sun shigo gari ba su san kowa ba da haka mutanen garin sai suka ce ba za su yi ba ba su san su ba ba su taimaka musu ba shikenan sai suka ji suka samu guri suka yi sansani suka zauna. Ana haka kuwa sai Kunama sai ta harbi shi dagaci na wannan kauyen. Kunama ta harbe shi suka yi iyayensu da dabarunsu da nasu ga cewa sun masa abin nan sun masa taimakon gaggawa ya samu sauki abu ya citira. To shine sai wasu daga cikin suka ce to in haka ne me zai hana mu je gurin bakin can watakila a samu mai ruqya a cikin su. Dole mu ce ruqya wani abu ne da daman can akwai ta a cikin Larabawa. Illa iyaka dai akan samu suna yin wani abu na jahiliya a rika kiran wasu gumaka ko a kiran wasu shedanu. Annabi ya ce a'a in dai ba shirka za ku iya amma inda shirka bai halatta ba. Saboda daman can sun san ruqya. Saboda sai suka ce su je gurin wadancan bakin ko a cikin su akwai mai ruqya. Suka je suka same su suka tagaya musu cewa shugaban inda sayyida hadal hayy qad bin salim cewa shugaban wannan karkara Kunama ta harbe shi. Hal fikum min raqin a cikin ku akwai mai ruqya? Abu Sa'id al-Khudri kamar da ya tabbata a cikin wasu ruwayoyi yace eh akwai zan. Sauran abokansa suka yi ta mamaki dan su san shi ya taba yin wata ruqya ba amma yace eh akwai amma ba za mu yi muku ba har sai kun fada abinda za ku ba mu na dabbobi. Suka sharɗanta za su ba su dabbobi dabba abinan 30 guda 30 adadin su kenan. A wata ruwayar Musnad al-Bazzar ruwayar Jabir sai suke cewa da suka zo suke tambaye suke cewa mun san cewa inna sahibakum qad jaa bin nur fa hal fikum min raqin mutumanku suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin ya zo da wani haske wanda yake nuna maka wannan ba musulmi bane. Eh musulmi ne ba za su ce sahibakum ba wannan kalmar cewa mutumanku an ce wani mutumanku in musulmi ne ba su faɗa haka ba. Saboda haka wannan yake nuna cewa ba musulmi bane. Mun ji cewa wani mutumin ku ya zo da muku da wani haske a cikin ku akwai wanda zai mana ruqya. Abu Sa'id al-Khudri yace zan yi amma da sharadin sai in za ku biya za ku bada wani abu kuma in aka duba za a ga akwai dalilin da zai sa ya faɗa haka. Saboda yanzu nan suka nemi bakuncin su suka ki karɓar su wanda an sani a wancan lokaci wato wani abu ne wanda yake kowace kabila takan yabi kanta da wannan cewa karbar baki ba ko idan yazo za a karbe shi a bashi gurin kwana a bashi abinci a yi masa goma ta arziki fiye da ma yadda za a yi wa dan gari ko dan gida za su iya hakuri su kwana da yunwa dan su kebi bakin su. Wannan wani abu ne da Laraba suka shahara da shi. To a ce gashi yau Larabawa an zo gurin su an nemi su bada abin nan su karbi bakuncin baki sun ce ba za su yi ba kaga wani abu ne babba ya saba wa dabi'ar Balarabe. Saboda haka sai suka ce ba za su yi amma da sharadi sai in za a biya su. Shi da haka za a ba su wannan tumakai guda 30. To shine yaje sai yake ta karanta masa Fatiha. Yana taranta masa fata yana tofawa sai gashi mutuban nan kamar an kwance shi da garbebe da ya kananade ya kasa tashi kawai ana gama masa sai gashi nan shikenan sai ga ya tashi lafiya lafiya wa babihi qalaba babu wata alamar gajiyawa ko gajiya ko wahala tare da shi babihi qalaba ima bihi shidda wa bihi ta'ab babu wani wata alamar gajiya ko wahala ya tashi kawai ya kama hanya ya goma sai ne suka cika kawari suka kawo musu wannan wannan tumaki guda 30 suka ba su har ma suka hada musu da abinci jiya sun abin da sun hana su abinci dan sai suka hado har da abinci tunda dagaci ya samu lafiya ai kaga dole ce a kai musu abinci wannan bakin alkhairi ne. To haka aka hada musu da abinci aka kai musu suka sha nono suka ci abinci. To shikenan za su raba dabbobin sai shi Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ruku ya din sai ce a'a ba za a raba dabbobin nan ba sai mun je mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin abin nan da muka yi. Saboda lokacin ba su san me ye hukuncin ba tunda gashi har sun karbi wani abu a gurin mutanen nan. To shine da suka je Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi wa ma yudrika annaha ruqya ya akai ma kasan cewa ruqya ce. Shine yace da shi to ku raba ni ma ku bani kaso na ciki. Aka raba shi ma manzon Allah aka bashi wani kaso. an fahimta ko
na'am
saboda haka in muka kula da wannan hadisin zamu ga ya kunshi abubuwa daban-daban na farko da ya kunshi nuna halaccin yin ruqya din tunda annabi ya tabbatar su da su akan haka na biyu kuma ya kunshi yin ruqya da fatiha to a karanta fatiha ruqya ce kuma ruqya da fatiha yana da tasiri kwarai da gaske kamar da ibn qayyim yake faɗa cikin littafin sa da'uwar dawa yake cewa lokacin da yaje haji yana makka yana mujawara ya gamu da rashin lafiya iri-iri ya ta neman likitoci bai samu wanda za su ba shi magani ba ƙarshe ya dawo yana ruqya da fatiha ya ce kuma ya ga tasiri kwarai da gaske da wannan ruqya da yake har ma wasu ma in sun zo masa da wasu cututtuka yakan gaya musu su je su yi ruqya da fatiha kuma su samu waraka ce ya ga wannan saboda haka ruqya da fatiha wani abu ne mai amfani kwarai da gaske mutum ya karanta ya tofa ko ya karanta a ruwa ya tofa ko ya karanta a zuma in karanta a zuma to kaga an hada shifa'ani kenan ka hada shifa'ani guri biyu ko ga zuma fi shifa'un linnas ga kuma qur'ani wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa saboda ka hada shifa'ani lokaci guda to haka yin wannan yana taimaka kwarai da gaske ibn al-qayyim yayi ta maganganun akan wannan yayi a madarijus salikin yayi a fawaid yayi a inani wanda yake nuna cewa ya ga muhimmancin abin kwarai da gaske shi yasa yayin tana tashi a littafansa daban-daban saboda haka mun ga yin ruqya da karanta wani abu na alqur'ani musamman karanta fatiha daga cikin ayoyin alqur'ani sannan kuma wanda suka yi wa ruqyar ba musulmi bane wanda yake nuna cewa ashe zaka yi ma wanda ba musulmi ba ma ruqya inda wani zai zo maka obinna ko sabuwar ya ce yana fama da ciwon kai ya sha magani ya yi waye ko za ka yi musu irin abin nan naku na musulmi kakka ce kai arni ba zan maka ba ka yi masa watakila ma ya zama sanadiyar musuluntarsa ka san saboda ka yi masa saboda ka ana iya yi ma arni ma ruqya malamai sun yi ta magana cewa to shi arni zai iya maka ya wuce dariya akwai wannan magana cewa shi kamar musamman bai hude ko ba nasare zai iya maka ruqya ko ba za ka yadda ba Imam Malik yana cewa makruhi ne ba wai ya ci harta ya makruhi ne Shafi'i yana cewa ba laifi Imam Shafi'i fasto ya baka amma da sharadi ya zama abinda zai fada ba shirka bane to kaga fasto zai maka addu'a sa ba shirka kaga da matsala akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai behudiyar da take shigowa tana yi mata ruqya kun san wannan hadisin ai wanda har ta gaya mata har ta ji tana cewa a'udhu billahi min azabil qabr har da annabi yazo ta tambaye annabi cewa wai akwai azabul qabri daji wajibi ce hudiyar nan da take mata ruqya hadisin haka yake kana tadkhulu ala aisha fa tarqiha yahudiya ce bai hudiya ce tana yi mata ruqya akwai matar abdullahi dan mas'ud har sai idan tana ciwo sai ta je wani akwai makocin su da yahudi sai mata ruqya sai ta samu lafiya shine take ga Abdullahi dan Mas'ud sai yake ga mata ai shedan ne yake zungura idan naki ya tawaye da kin je bai hudan yayi wannan maganganar shi sai ya daina zungura sai ki ji lafiya sai kuma ya dawo sai kuma ki koma komawa to shine ya ga mata irin abin da za ta yi na ruqya shi yasa wasu suke cewa amma duka haka dai suna magana cewa dan wasu suna cewa bai kamata ba domin wannan zai iya zama fitina domin in yazo yayi aka samu wani zai iya cewa ka addinin nasa kai kuna cewa ba gaskiya bane gashi sannan kuma zai wahala dai yanzu wani pastor ya maka addu'a bai kira Yesu ba zai wahala so kaga kuma kai kai duk musulmin nan duk karasa wanda zai maka sai ka sai ai shi ma kansa abin da daura kai da daura kai ana cewa lokaci yayi zamu tsaya abin da muke daidai Allah ba mu lada abin da na kuskure ne Allah ya fahimta na sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.